tare da babban malaminmu a Sheikh Malam Nasir Yahaya. Kamar da aka saba, akwai lambobin waya guda biyu wanda ake turo tambayoyi da kuma wanda za a kira daga baya. Ta farko 08078522298, wacce za a turo sakonni kenan kowane lokaci ba sai lalle yanzu da ake gabatar da shirin ba. Zan maimaita lambar 08078522298, sai kuma wacce daga baya za mu buɗe layi domin karɓar tambayoyin ku kai tsaye 07038 2975578, 07038 2975578. Kamar yadda aka saba, za mu ba malam dama domin gabatar da muƙaddama kafin mu kai ga fara karanto tambayoyin da kuka turo. Karɓi kalla.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana atina min ladunka rahma wa hayyi lana min amrina rashada. Ya uwa muslimi, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allah subhanahu wa ta'ala yana fada cikin suratul Nur, yake cewa yuqallibullahu al-layla wan nahar inna fi dhalika la'ibratan li'ul absar. Allah yake cewa yana jujjuya dare da kuma wuni. Wannan izina ce da kuma darasi babba, amma ga mutane wanda suke masu basira, masu gani ta zuci. Wannan aya tana nuna mana yadda Allah subhanahu wata'ala bai yi waɗannan kwanaki na shekara su zamo bai ɗaya ba. Ko da mutum bai karanta wannan aya ba, to ya san cewa ana da abin da ake kira fusulus sana, wato yankuna na shekara, wanda akwai lokaci na damana, akwai lokaci na sanyi wanda muke ciki yanzu, sannan akwai lokaci na rani, lokacin da ake yin zafi, sai kuma bazara ta biye masa, wanda daga nan kuma ake sake sa ran samun wata damana. To Allah subhanahu wata'ala yayi waɗannan abubuwa na farko domin ɗan adam ya dauki izina ya sani cewa waɗannan lokuta akwai mai juya su, ba su suke tasarrufi akan kansu ba. Da a ce su ne suke yin tasarrufi, to lokaci zai zamo guda ɗaya ne babu canji. To amma Allah subhanahu wata'ala shi ne yake jujjuya su saboda su zamo darasi, mutum ya san cewa yadda Allah yake jujjuya waɗannan lokuta da zamuna, hakanan zuciyar ɗan adam take hannu Allah yana jujjuya ta. Waɗannan lokuta za mu ga kowanne akwai wata garabasa, akwai wata wato dama da Allah yake ba bayinsa ta fuskar ibada, sannan ta fuskar lafiyar jiki ma za ka samu cewa mutane sun sassaba. Akwai wanda ba lokacin da ya fi dacewa da shi ya fi samun kyakkyawan yanayi, irin wannan lokaci na sanyi, har ma in ya zo ba ya so lokacin ya fita. Sannan akwai lokacin da, ko kuma akwai mutanen da su irin wannan lokacin yake zama musu matsala, za ga waɗansu masu fama da asma, ko waɗansu masu fama da waɗansu cututtuka na kwakwalwa da sauransu. To su idan wannan lokacin ya zo yake zama musu matsala, a lokacin da wasu kuma kamar yadda na faɗa sun fi samun lafiya ta jiki, wasu kuma lokacin zafi shi ne lokacin da suka fi so, sun fi samun kyakkyawan yanayi, sun fi morar wannan lokuta. To duk lokacin da aka samu kai a ciki kamar yadda na faɗa, akwai damammaki da Allah subhanahu wataala yake baiwa bayinsa. Manzo alaihi salatu wassalam yana cewa ash-shita'u rabi'ul mu'min, shi lokacin sanyi wata kaka ce ta mu'mini. Manzo alaihi salam sai yake cewa tala layluhu faqamahu wa qasura naharuhu fasamahu, dare yayi tsawo a wannan lokaci sai ya zama mu'mini, yayi qiyamul layli a ciki, a lokacin da shi kuma wuni ya zamo gajere sai ya samu ya zamo ya azumce shi. To malamai suna ambatar abubuwa da dama da suka shafi kowanne lokaci idan ya zo akwai abubuwa da ya kamata a yi la'akari da su. Na farko ta fuskan cin gajiya, kamar yadda na faɗa, da dama mutane sun fi cin gajiyar lokacin sanyi ta fuskar ibada, wani ba zai iya yin qiyamul layli ba, in ba lokacin sanyi riga ya zo ba saboda yakan yi bacci da yawa da dare to a lokacin da daren yake da gajarta ba zai iya samu wannan dama ya kiyamul laili ba to amma sai zama ya samu a halin ya zai kiyamul laili mai yawa wanda ba zai iya lokacin zafi ba sannan kuma kamar na fada wani za a samu cewa azumin yakan yi masa wahala lokacin zafi to amma yakan daure akalla koda na litinin ne da alhamis ya samu yana yi a wannan lokacin to daga cikin abinda malamai suke cewa lallai Allah yana kawo wayannan lokuta ne saboda jarabawa inda an bar lokacin ya zama yanayi daya da kowa yake so to ba za a gane mutane masu kwazo da wanda suke masu kasala ba na tabbatar da cewa duk mutumin da yake kallon masallatan mu a halin yanzu to gaskiya zaka iya cewa an samu rauni ta fuskar sallan asuba a wayansu masallatan akwai masallatan da zaka samu cewa za su cika har ma wani idan zai taho masallaci zai taho da dadumarsa saboda yana sa ran idan ya danyi jinkirin minti 3 5 sai samu masallaci ya cika shimfidin jama'a sun cika dole sai ya amfani da tasa dadumar to amma yanzu sai kaga irin wayannan masallatan ba duka ne ma cikin masallacin yake cika ba sai ka samu cewa cikin kansu bai cika ballantana maganan shimfidu da za a fitar ballantana ya amfani da carpet ga wanda ya zama ya makara to mu sani cewa lalle daga cikin abinda malamai suke jin kunnuwan mu mu ƙara zage dantsi mu ƙara kokari a wajen halartar salloli na asuba a wannan lokaci zaka samu lokacin sanyin nan bacci yafi dadi mutun ya gudundune a cikin mayafinsa a cikin barguna a cikin abubuwa masu dumama jiki wanda kuma musamman zamu ga cewa sanyin da yake kasancewa ƙarshe ƙarshen dare yafi na farkon dare wani za ga ya kwanta tun daga farkon dare har zuwa tsakiye dare ba sai ya nemi mayafi ba amma duk lokacin da sulusin daren nan na ƙarshe ya shigo wanda shine mutukar kima wanda Allah subhanahu wataala da kansa yake zuwa sama ta kusa yana cewa wane ne zai tambaye ni da bashi wane ne zai kira yin na amsa masa wa zai nemi gafara ta na gafarta masa wannan lokacin sai ga cewa kwanciya tana da matukar dadi za ga mutane wani ma ya sa rigar sanyi sannan kuma ya dawo barbon sai lullube to lalle mu sani cewa ba karamar asara bace ba mutun ya bi madadi mai karewa bai tana da dadi wanda yake da dindindin ba mun sani rashin samu mutun a salloli musamman na asuba da isha'i suna nuna raunin addinin sa har ma wani asar na ibn mas'ud yake cewa kasancewar akwai hadisi da yake cewa sallah mafi nauyi a wajen munafikai ita ce sallar isha'i da kuma sallar asuba ibn mas'ud yake cewa mun kasance idan mun rasa mutun a irin wannan salloli to muna munana masa zato to lalle mu yi kokari mu san cewa Allah da ya kawo wani domin ya jaraba mu in mutum yana da kazar kazar da kwazo da kokari wani ma kullun yana sahun gaba a lokacin zafi wani ma zaka samu cewa kila zafin ne masa yawa ya kasa yin bacci to sai ya ga bari ma gara ya taho masallaci to idan ya zama wannan ne yasa mutum ya kokari to za Allah kawo lokacin sanyi lokacin da bacci yake da dadi Allah yakan kawo irin wannan abubuwa li'alama Allahu man yakhafuhu bil ghaib dan Allah ya san cewa su wane ne suke tsoron sa a nufin aboye to sannan malamai suna jan kunne kwarai kwarai akan abin da shafi harka ta alwala da ma abin da shafi wankan janaba wani za ka ga idan lokacin sanyin nan ya zo to yana da kiyuyar yi alwala ya zama ya bi dukkan gabansa ya wanke su wankewa da ta kamata ko wanda zaka samu yana da kaushi a gafa wani ma yana da faso wanda dole ne sai yayi kokari duk wannan lunguna na tsakanin yatsunsa dunduniyarsa abin da shafi danuwar sawunsa agara sai tabbatar da cewa ya kyakkyawan wanke wannan ruwa ya ratsa ko ina annabi alaihi salatu wassalam akwai lokacin da ya hango wasu mutane sun yi alwala sun bar dunduniyarsu ba su wanke ba sai yake cewa wailul lil aqabi minan nar bane da azaba ya tabbata ga dunduniyoyi wanda ba a wankewa azaba ta wuta wannan sahabbai ne manzo alaihi salatu wassalam yake faɗa ba wannan to saboda haka shi ya sanya ma za ka ga akwai wani sauki da addinin musulunci ya mana dan ma a samu kyakkyawan yanayi akwai wato rahusa ta saka huffi ko safa ko duk wani abu da mutum zai lullube kafafuwansa lokacin da wato ainihin ake yin sanyi addinin musulunci ya halatta mana mutum yi amfani da huffi wannan ba ina nufin sai lokacin sanyi ba ko ma wani lokaci mutum ya ga zai iya sanya safa ko ya sanya hufi ya zama ya shafa akan su kofa bude take illa iyaka manzo ali salatu wassalam ya iyakance ga mazaunin gida wanda ba matafi bane ba awa 24 idan kuma mutun ne wanda yake matafi shi kuma awa tana wato abin nan kwana 3 da dararen su zamu ce 24 so 3 zai bada kusan 32 to saboda haka kenan wannan wani sauki ne akai mana ta yadda yanzu misali da mutun zai yi sallar asuba yi alwala kuma ya saka safarsa ko ya saka hufinsa ya zamo alwalarsa bata warware ba sai a yanzun nan a sallar azhar to lokacin da yayi alwala sai ya shafi saman wannan hufi nasa ko ainihin safarsa to daga nan in dai ba wai janaba ce ta same shi ba kawai dan yaje yayi bawali ne wadan yaje yayi bacci wadan yayi ba haya to idan ya tashi zai saki alwala kawai in yazo ya wanke ko ina sai ya shafi saman wannan hufi ko saman safarsa yana da wannan dama har irin wannan lokacin ya saki dawowa ma'ana har yi a ce wata azhar din ta zo domin shine ainihin awa 24 to wannan sauki ne wanda shari'ar musulunci ta yi don mutun ya ga cewa ainihin ya sami kyakkyawan yanayi wannan abu ne wanda yake mai matukar muhimmanci wanda za a ga mutun a lokacin sanyi wani in ba dan wannan damar ta safa ko hufi ba za ka cewa alwalar tana yi masa matukar wahala kuma daga cikin abubuwan da yake da muhimmanci na tabbatar tun a cikin littafin hadari zamu ga yana magana akan mutumin da ya zama wato bashi da iko bisa amfani da ruwan sanyi to lallai in ya san cewa yana tunanin kusata iyalinsa da sauransu to ya ga cewa ya tanada abin da zai samu na dumamar ruwa wancan lokaci zamu samu babu ci gaban rayuwa da za samu wani dan flux na zuba ruwan zafi ko irin so ta hita da ake da shi a halin yanzu da sauran dai dabaru na ci gaban zamani wancan lokaci sai dai ita ce da karare shine za a tashi a ce a dumama ruwa a lokacin da ake bukatar tasa amma yanzu mutum zai yi tanada tun farkon dare ya je wanda da ya tashi ko sai dai amfani da shi to lalle mu ga cewa muna kokarin tare da irin waɗannan abubuwa ko da ba mutumin da yake yana ma da iyali ba wanda zaka samu cewa kila ko saurayi ne yana shagonsa to zai zama cewa kila yayi mafarki janaba ta kama shi ya tashi da ita da yawa irin wannan lokaci zaka ga cewa fatawoyin matasa sun yi yawa malam wallahi ni ne na tashi kawai sai ya zama kawai janaba ta same ni wallahi ni babu ruwa ko ko sai ruwan sanyi ni kuma kawai sai na yi taimama ne sallah to ya kamata mu sani cewa ita a yi taimama a yi sallah ba wai kowane abin ta so ake yin taimama a yi sallah ba ita taimama a yi sallah ana yin ta ne saboda halaye da dama daga cikin su ko dai a ce babu ruwan kuma kafin a nemo shi sallah ta fita daga muktari da kuma laluri idan sallah asuba ce a ce kafin a nemo wannan ruwa to lalle rana ta fito ko ko a ga ruwan amma sanyin sa ya kai yadda idan aka yi amfani da shi za a iya samun cutuwa to kuma kafin a samu abin da za a dumama wannan ruwa rana ta riga ta fito muktari ya fita laluri ma shi ma ya fita to gaskiya idan mutanen da suna da irin wannan uzurin yanzu na tabbatar cewa wannan uzurin zai yi karanci domin zaka samu plus din da mutun zai saya ya tana da wannan ruwan zafi wanda ma wani zaka samu akwai wuta a shagon sa ko dakin sa akwai heater sa wanda zai iya heating din ruwan ya zuba cikin wannan mazubi ko ba babu wannan ko a makota ya aika irin wajen sallar isha ya za a yi tuko masa wannan mazubi nasa da ruwan dumi wanda zai tare da aje to kuma zaka ga cewa dan kudin da zai sai wannan plus din wani adatar sama wanda zai saka a waya zai iya kashe wannan a tsawon sati wannan kudin na wannan plus din to kaga kenan mutun ya zama ya ce wai ya tashi ko dai babu ruwan ko kuma babu ruwan zafi har ma rana ta fito bai sana su ba ina ganin cewa akwai launin hujja akwai launin uzuri a wajen Allah subhanahu wataala to saboda haka lalle ne mu yi kokari mu ga cewa mun ribanci irin wannan dama duk wani abu da zai zamo cewa mai dan wahala ne to abinda Allah ya hore mana da zamu magance waɗannan wahalhalu mu yi kokari mu ga cewa mun yi amfani da damar kullum malamai suna bayani cewa idan dama ta suba cewa mutum ba lalle bane ba ya zama ta saki dawowa kuma abinda bai shafi bangaren dini ba abinda ya shafi mu'amaloli na yau da kullum na tabbatar da cewa malamai da ma mutane masana suna jan kunne ai kafa kafa da harkokin wuta wani zai iya zuwa ya zama ya kawo garoshin wuta ya ajiye cikin wani kasko ko wani abu kuma shikenan ya ci gaba da bacci wani abu zai iya faruwa ya zama ainihin an sami matsala ko ma abin da ya shafi wanda suke kunna ma wutar ya zama ainihin sun wannan wasu kuma su sanya wani sabuwa na heating din daki wanda na'ura ce da za ta dumama daki mutum ya shiga bacci wani lokaci a kawo wuta ko a dauke wuta sake dawo da ita samu matsala to dole ya dinga kafa kafa da irin wannan abubuwa muna fata wannan darasi ne kamata mu dauka mu ga cewa muna kula da shi daga cikin abin da malamai suke cewa wannan fusul da Allah ke kawowa zamu ga cewa ni'ima ce dan dan adam baya son wani abuwa kullun misali dan adam yana son canji koda mutumin da yake son lokacin zafin ne to idan aka samu wani canji zai dan ji wani kikkiawan yanayi tare da shi to kuma duk wannan fusul din babu wanda Allah ba zai yi alama da shi ba in ya ga dama yanzu hata mutumin da yake son lokacin sanyi a ce irin wannan sanyi ne na tun daga alhamis juma'a a saboda irin wannan rana ta lahadi a ce irin wannan sanyi shi ake dare da rana to duk karfin halin mutum duk soyayya sa lokacin sanyi dai ya zama wa azaba a wajensa zai ya zama ainihin takura gare shi hakanan shi kansa zafin da wasu suke so da zai iya zama wa mustamir kun ba tare da abubuwa da za a iya dan sanyayawa ba ba fanka ba AC ba wani kikkiawan yanayi to shi ma Allah subhanahu wataala zai yi azaba da shi shi yasa Allah wataala yake cewa ku ba da labari da shi Allah subhanahu wataala zai sanya muku dare ya zama tutur har ya zuwa tashin alkiyama wane ne ba Allah ba wanda zai iya kawo muku wuni ya kawo muku haske wanda za ku gani Allah subhanahu wataala yake cewa me ya sanya ainihin ba kwaji sannan yace da Allah zai ga dama kuma ya kawo muku wuni shi kuma ya zama tutur haske ne ba wani lokaci da mutum zai ga dan duhu-duhun da zai ji dadin yayi bacci tunda baccin dare shine fa biyan bukata to da Allah zai sa kullun rana ce kwanyar to wane ne wanda ba Allah ba wanda zai kawo muku dare ku samu nutsuwa ku yi ainihin bacci a cikin sa Allah sai yake cewa daga jin kansa ne ya sanya muku dare da rana dan ya zama shi dare kun yi bacci kun huta wani kuma ku je neman farallar Allah subhanahu wataala to wayannan abubuwa ne wanda duk mai hankali kamata ya dinga daukar darasi abubuwa ne wanda suke na ban mamaki to amma kasancewar kullun faruwa suke shi yasa sun zama jiki mutum bai ganin sa ma wani abin ba mamaki rana ta fito sannan rana ta fadi dare yazo sannan kuma haske yazo kullun mai maituwa suke shi yasa ba ma daukar sa abin mamaki amma manyan abubuwa ne da ya kamata mutum ya kalli kudura Allah ya dauke izina kuma ya ga cewa duk wannan abubuwan da Allah yake mana jin kai da su in ya ga dama zai iya dandana mana kuda da su yanzu mutane musamman wanda suke karkara sun san jaura yadda takan wuce kaga gona ta kone kaga cewa shanu abin nan tumaki awaki duk ta kashe su gabaki daya kaga cewa in ta ratsa gona wani wurin yadda ka samu wuta ce ta kone wannan wurin wannan kuma duka sanyi ne wanda za ka ce ana bukatar su lokuta da dama amma Allah kuma in ya ga dama zai yi azaba da shi to duk wanda zai sa dan adam ya shiga taitayin sa ya san cewa Allah zai yi azaba da komai a rayuwa kai kalamin misali da kusan ruwa wanda ba za a iya rayuwa ba sai da shi za ka iya zuwa kaji kishirwa kana cikin shan ruwan na to sai ka kware ya fito mutum ta baki ta hanci mutum ya dinga kokarin da zai samu kansa wanda inna Allah ya so a wannan kwarewa ma mutum sai mutum mutane ma da yawa sun sa sun rasa rayuwa irin wannan mutum yazo yana shan ruwa ruwan nan ya zama ya kware shi karshe ma ya zama shine sabbiyan ainihin rasuwar sa ma'ana dai duk yadda kake ganin abu ne ima ce to Allah idan ya ga dama zai iya maida shi nikima shi yasa kullun idan Allah ya mutum ni'ima to dinga godiya ga Allah kuma roki Allah alherin ita wannan ni'ima ya kuma roki zarin Allah daga sharrin wannan muna fata Allah ya samu dace
masha Allah Allah saka da alheri ma sauraro kada amanta ana tare da shirin fatawa kan ne a rediyo Jigawa irin da ukun gwamnati za a nufi Muhammad Zubair Abubakar ke daukar nan zuwa tare da babban malamin mu a Sheikh Nasir Yahaya kuma kamar da muka faɗa akwai lambar waya da ake turo tambayoyi 0860785 0860785 0860785 sai kuma wacce za a kira idan an jima kaɗan kenan a yi tambayoyi kai tsaye 0760-3359-5758 yanzu kafin mu kai ga fara karɓar tambayoyin na ku kai tsaye za mu tashi akan tambayar Malam Alhassan Shuari da ke ƙaramar hukumar Kiyawa a nan jihar Jigawa da yake cewa ina yi wa malam fatan alkhairi kuma ina so malam ya mini bayani shin akwai wani kiran sallah ne na daban wadda ake yi bayan an yi kiran sallah na farko a lokutan da ake haɗi sallah misali a lokacin damuna da makamantansu daga Al-Hassan Shuaib.
To mun sani cewa akwai jami'in salloli da ake yi, misali akwai abin da ake kira jami'i suri, shine misali kaman hada magariba da isha'i wanda ake yi, da kuma wanda misali azabin nan ko kuma wannan magariba da isha'i kaman lokacin ruwan sama, ko idan wani matsala ta taso wanda idan an yi magariba ana ganin isha'i ba za ta yi samuwa ba, dan abun bai wai ya takaito a ruwa bane, wasu na dauka cewa sai lokacin ruwa, la samaha Allahu ba fata ake ba da wata matsala za ta faru. Sai an saka doka cewa daga karfe 6 zuwa karfe 6, to in aka ce magariba tana kasancewa 6 nan, wanda kuma idan 6 nan ta wuce mutum ya fito, komai zai iya faruwa kansa, to ya halatta wannan lokaci a hada magariba da isha'i kowa shige gidansa. To wannan zamu ga cewa musulunci ya bada dama a yi wannan, ko kuma tafiyi wanda shi ma zai jam'u ta'khir ko jam'u taqdim, jami'i wanda yake na jinkirtarwa shine ya zama an jinkirta zuhur ba za a yi ta ba sai lokacin la'asar yayi a hada su ayi, ko kuma taqdim shine a jawo la'asar a hada da zahar. To duka wannan ya kasance manzo Allahu salatu wassalam ya yi wannan a lokacin tafiya, kuma sannan ya hada zuhur da la'asar a Arafa, ya hada magariba da isha'i kuma a Muzdalifa. To anan abinda za ka gani mafi yawa kaman wanda yake cikin tafin mu na Malikiya cewa idan za a yi wannan jami'i suri, to shine mutum sali magariba da isha'i, to sai a kira sallan magariba. Zaka samu Malikiya suna da kauli guda biyu, ko dai a ce a kira sallar magaribar, idan aka kira shikenan sai a tashi ayi sallan magariba, idan aka yi sallan magariban to kuma sai a zauna, sai kuma ladan ya sake kiran sallah a cikin ƙwaryan masallaci, ba wai sai ya hawa sumiya ba, wannan hawa na kan sumiya ana gayyato mutane zuwa masallaci ne, shi kuma wannan na cikin masallaci, tunda dama wanda suke magariba su ne suke da dama wannan isha'i, jawo ta akai lokacin ta bai ba saboda sauki na shari'a, wannan ba a bukata sai an kira wani daga waje. To shikenan cewa sai a sake wani kiran sallan kasa-kasa, daga nan kuma sai a tashi ayi sallar isha'i, ko kuma cewa a'a a kira sallar magariba shikenan sai a jira bayan kaman minti 10 ko 15 sai a sake kiran sallar isha'i. To shikenan sai a tashi ayi kama ayi magariba, in kammala ta yi wata ikama kuma ayi sallar isha'i. To amma gaskiya abinda malamai suka tabbatar duka sallolin da manzo Alaihi Salatu Wassalam yayi na hada salloli biyu, kama daga Arafa wanda ya hada Zuhur da Lasar, da kuma Muzdalifa da ya hada magariba da isha'i, da ma abinda ya kama da wannan, to ana yin kiran sallah ne guda ɗaya tak, sannan kuma sai ayi ikama guda biyu. Zamu ga cewa akwai wanda suka tafi akan cewa a kawalle na malamai ko da su ganin ma kawai yin ikama guda ɗaya, misali da aka yi ikama aka yi azhar, to ya ka sallame ta kawai shikenan, liman na tashi sai kabbara har ma shiga isha'i, amma ainihin in abin nan azhar ce da la'asar, to ana gama azhar an yi mata ikama kenan, to dan sallame kawai sai ya tashi ya shiga la'asar ba tare da an yi abin nan ba. To amma dai abin da yafi dacewa kuma yafi zuwa a hadisi, abin da mutum zai gani cewa bi azanin wahidin wa iqamataini, kiran sallah guda daya da kuma iqama guda biyu, ma'ana ayi wa zuhur iqamata idan ita ce, sannan kuma mai isha'i ta ta iqama, afwan dai ma la'asar ta ta iqama, idan kuma zuhur da la'asar ne to ayi ma zuhur ta ta, sannan kuma ayi wa la'asar ta ta, wannan shine abin da yafi dacewa, ba sai ayi kiran sallah guda biyu ba, tunda asalin hikimar kiran sallah kamar yadda muka faɗa shine kira mutane. To yanzu kuma ai da ma a cikin masallacin suke, yanzu kawai sai dai a sanar da su za a shiga sallah, shine a nufin iqama.
To kan kalla akwai tambaya da dukkan tana dan ne tana kamar tana da dan kama da wannan, zamu jawo ta wacce ta fito daga wajen Malam Muhammad bin Abdullah da yake cewa akar bakalla jama'a ta bada dama ne za a iya haɗi sallah a lokacin sanyi in ya tsananta, tankar yadda ake yi a lokacin ruwan sama, sannan kuma yana so a gaba tambayar ta biyu ya ji yadda zai yi idan ya makara a sallar asubuhi bai tantance cewa rana ta fito ko ba ta fito ba, shin kara'i zai ko koya daga Muhammad bin Abdullah.
To za mu ga cewa abin da ya shafi dinnan baitul
basmala
yawa hade abin lokacin sanyi tabbas mun fada duk wani abin da zai zama matsala ya hana mutane walwala to a iya hade salloli saboda shi saboda ruwan sama ko saboda tsoro ko wani abu wanda zai iya zama wadai mai nauyi amma mu sani cewa shari'a bata bar abubuwa su zama haka nan kawai mutane su dinga abin da su ga dama ba ina jin hatarin juma'a mun yi wannan jan kunne matasa sun soma saki maganganu a social media cewa sun yi yayi abin nan lalle ne ya kamata malamai su sanar da mutane ya kamata riga hade salloli to mu sani cewa shi kansa ruwan sama da aka bada dama cewa a hade sallah saboda shi zamu ga ruwan saman nan yana hana shiga da fita yana hana kaiwa da kawowa yana halwala yana hana walwala hikimar ita ce idan mutum yayi sallar magariba aka ce ba za a isha ba sai lokacin ta yayi to in ya koma gida fa ba zai dawo ba wancan ma ba zai dawo wancan ma ba zai dawo ba to amma za ka cewa sanyin nan a yanzu dai babu wani abin da ya hana mutane na zurga-zurgar su mai shayi zai kafa teburin shayin sa mai indomie zai kafa wurin indomin sa mai abin nan shago zai bude shagon sa mai kanti zai bude kantin sa mutane ma masu kafa hira sannan suna yin hirar su a inda suke a bakin titi to kaga yanzu kenan a ce mutane a yanzu sai a ce an ba su dama su hade magariba da isha shikenan su hade magariba da isha kuma shikenan mai shayi ya zo ya ci gaba da shayin sa bakin titi wancan mai indomie ya ci gaba da indomin sa bakin titi mai sana'a kaza ya ci gaba da sana'a sa bakin titi to me kenan akai kaga kenan ashe dama sanyin ma bai kai yadda za a ce ya hana mutane zurga zurga da ainihin walwalar su ba da sanyi zai kai irin wannan matsayin a ce fito wannan tana wahala yadda ka san in dai ba lalura ba mutum ba zai fito lokacin ruwan sama ba to shi ma in ya kai wannan matsayin babu laifi a hade sallar magariba da isha shikenan kowa shiga gidansa amma a ce kowa zai iya ci gaba da walwalarsa wani ma kila idan an gama hade sallar to daga nan ma kawai gari zai tafi to kaga wannan hikimar da ta sa a hade sallar ba ta tabbatar ballanta na a ce a hade din to ai shi wanda ya makara manzo alaihi salatu wassalam ya ce duk mutumin da ya bacci daga sallah ko ya manta ta to sai ya sallace ta a lokacin da ya tuna ta shi yasa malamai suka ce da mai bacci da mai mantuwa to ko sallah ta wuce in mai bacci ne lokacin da ya farka to shine lokacin nasa shi anan adai yake ba qada'i yake ba idan mai mantuwa ne lokacin da ya manta sallah to lokacin da Allah ya tunatar da shi to shi yanzu adai yake ba qada'i ba shi yasa lokacin da manzo alaihi salatu wassalam yayi ya dawo daga yaki ya zamo za su kwanta ƙarshen dare manzo alaihi salam ya ce wani ne zai mana gadi sayyidina bilal ya ce shi zai yi gadi manzo alaihi salam shi to ya kula mana yadda idan alfijiri ya fito shikenan a tashi mutane sayyidina bilal kawai shi ma ya kai ya kawo yana zagayawa dan ji kaman bacci sai zo dan jingina jikin ragumin sa ko wani abu hawansa shi ma ya bacci ya dauke shi gabaki ɗayan su ba abin da ya tashi sai zafin rana manzo alaihi salam shi ya soma tashi idan ya tashi kansa mai gadin to saboda haka a wannan lokaci kun ga rana ta riga ta fito manzo Allah sai ya ce akwai shedan a wannan kwarin mu kara gaba da suka kara gaba akai alwala sai akai kiran sallah kiran sallah ko ana yin sa ne ga sallah ta adai ba wata qada'i ba to shi yasa sai akai kiran sallah akai rakatul fajr sannan kuma sai akai sallar asuba to da wannan malami suka ce shikenan duk mutumin da ya zamo cewa ya makara ga sallar ko ma wata irin sallah ce in asuba ce har rana ta fito in kaman magariba ce ko isha har fajr ya fito in azhar ce ko la'asar rana ta fadi to kawai shikenan ya kayan sa kawai adai yake
sai kuma a tambayar malama Maryam daga Jahun wadda take cewa ina so malam ya taimaka min da addu'a dangane da wata bukata ta auren ubangi sai kuma
to abinda zamu faɗa mata a wannan na farko muna mata addu'an Allah ya biya mata bukatocin ta na alkhairi to amma kuma zamu ga cewa alhamdulillah ga addu'o'i nan da yawa wanda musulunci ya zo da su ko duk addu'o'i na alqur'ani ko na hadisi ko ma wanda ma ba su zo ba amma masu ma'ana ne mutum zai iya yi da yaran sa misali mutumin da yake cikin wata damuwa idan ya dunga yi wata la haula wala quwwata illa billah ko ya dunga yi wata hasbunallahu wa ni'mal wakeel ko la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, wannan duka addu'o'i ne wanda Allah yake share hawayen bawa lokacin da ya lizumce su, ko ma yawaita salati ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Mubay bin Ka'ab yake cewa ya ma'aikin Allah, na kasance ina yawan yi maka salati, kana ganin cewa na iya sanya kashi ɗaya akan hudun lokuta na nayi maka salati? Zan nace kware da gaske yanda ka so, amma da za ka kara da yafi. Sai ya mai kira, to kana ganin zan iya kasa lokaci na gida uku ya zamo kashi biyu duk salati nake maka a abin nan rabin lokaci na? Yace zan iya sanya rabin lokaci na zama salati nake maka? Yace kware da gaske, amma da za ka kara da abu ne mai kyau. Yace to zan iya kasa lokacin gida uku ya zama lokaci biyu nayi maka salati ne? Yace kware da gaske, amma da za ka kara da yafi. Sai ce to ni ko ya maikin Allah zan sa lokuta na gabaki daya in yi maka salati ne a cikin su. Sai ke cewa idan tukfa hammuka wa yughfaru dhanbuka, in ko kai haka to duk bukata ka za biya maka ita gabaki daya. Bukatan nan ko dai Allah ka bani kaza, ko kuma Allah ka kare ni daga kaza, ko kuma ka yaye min kaza, sannan kuma za gafarta laifukanka. To kenan kaga cewa tukfa hammuka, hammun dan adam kamar na fada ba zai wuce wannan ba. Ko waje wani alkhairi ne kake roƙon Allah ya baka, ko wani abu yake damun ka kake roƙon Allah ya yi maka, ko wani tsoro kake da shi akan wani abu kana fata Allah ya kare ka. To duk mutun da zai yawaita salati ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, to Allah zai biya masa ɗaya daga cikin wannan bukatu. To abinda muke ba ta shawara ta dizumci ɗaya daga cikin wannan addu'o'i, kuma duk ta hada su ta riga yi, Allah zai yayi damuwar ta.
Masha Allah. Tambayar gaba na cewa assalamu alaikum, malam mutum ne yake wankan janaba sai ya manta ya taba gaban sa, yaya alwalan sa take? Ko kuwa sai ya saki wata daga malam Hamis ne kiji zanda?
A inda dai yana cikin yi ne ba bai gama ba, ko mai in ya gama sai ya binna, in ya kammala ne gabaki daya, tunda dama shi wankan tsarki gabaki daya tafi da gidanka ne, alwalan ta shigo a cikin shi wankan. To amma in bayan da ya kammala ne gabaki daya taba ta wannan, sai za a ce kaga alwalan su ta warware, amma yana cikin yi sai taba wannan ba wani abu, kawai sai ci gaba da kansa.
Sai kuma ya tambayar malam Mustafa Abubakar ba ajami dutse, wanda yake cewa a karin makalla a tsari na musulunci mutum yana iya zama mai arziki cikin shekara guda, kuma idan haka yana yiwuwa waɗanne hanyoyi ko matakai ne mutum zai bi?
To na farko dai arziki Allah subhanahu wataala shi yake bada shi. Hadithin Abdullahi bin Mas'ud Allah ya kara masa yarda, hadithin da yake mashhuri duk kowa ya riga ya san shi, cewa inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman nutfa hadwa qalshi, sai ke cewa wa yursalu ilayhi almalak wa yumaru bi 40 kalimati, sai ka ce bi katbi rizqihi. Lokacin da Allah zai aika mala'ika, abu na farko da ake fara rubutawa shine arzikin mutum, ma'ana zaka samu kaza iya wannan abin da aka rubuta, to shine abin da Allah subhanahu wataala ya azurta bawansa da shi. Wannan bai nuna cewa dan adam ba zai yi tattali ba, ba zai yi tanadi ba, ba zai alkinta abubuwa ba. A'a, dai da musulunci yana son kaffa-kaffa da abubuwa da alkinta, da alkinta abubuwa da kuma tanadi. Amma dai mu sani cewa arzikin nan Allah shi yake bayar da shi. Duk dabaran mutum, duk iya tattalin sa, idan Allah bai tara masa ba zai iya tarawa ba. Kuma sannan mutum ba wani sakaci da lalacin sa da za a ce ya hana ya kai ga abin da Allah subhanahu wataala ya tsara masa. To abin nake ba shi wannan bawan Allah shawara, idan abin da ya shafi kasuwanci yake, to samu yan kasuwa, in ya ba su ya nemi shawarorin su a wajen yadda ake gudanar da kasuwanci, za su faɗa masa. Idan abin da ya shafi sana'a hannu ne, ya tambayi masu wannan bangaren, za su faɗa masa yadda ake cin gajiya wannan abubuwa. Amma dai shi arziki kankin kansa, ko ma wace hanya mutum ya bi, Allah shi yake bayar da shi, kuma shi ne yake tsarewa mutum wannan abin. Mutum dai kawai ya riko da sabubba, saura kuma sai ya fawwala ma Allah subhanahu wataala.
Sai kuma ya tambayar gaba da ke cewa a karin makalla, wai COS din nan da ake yi mutum ya ba da kuɗi a tura masa a caje shi wani kuɗi, ya halasta a shari'a ko kuwa daga Haruna AA mun ji jihar Bauchi?
To ni dai duk fatawar da na ji malamai na suna bayarwa cewa babu matsala, saboda na farko POS ba cinikin kuɗi da kuɗi ba ne, sannan POS ɗin nan ba bashin kuɗi ba ne. Ya haramta a yi cinikin kuɗi da kuɗi a ya zama an yi fiko kuma kuɗi jinsi ɗaya. Kuɗin idan aka ce jinsi daban-daban ne, a ce naira da dala ko naira da sefa ko wani kuɗin dai daban, wannan ya halatta a samu fiko akan tsakanin wannan. to amma kuma in muka duba shi wannan ba tariki bane sannan ba wai bashi bane ba adatta mutun ya bada bashi a tashi da yawo masa da kudin a dawo da sama da wannan wannan wani aiki ne shi mai wannan yayi wa mutun misali yanzu mutumin da yake wani lungu yake wani kauye mai dan zurfi ba banki a can ila idan zai shigo misali kamar nan dutse zai yi tafiyar da ba za ta kasa minti 30 ba wallahi zai zo yayi layi ma na ATM ko min check zai rubuta banki ya karba zai dan yi layi ya bar wayansa ayyukan nasa sannan kuma ya sake yin wajen minti 30 koma Allah ya bata wajen awa dai ko abin da ya kama da haka to sai ya zama wani zai masa wannan aikin shikenan kawai sai ya zama a wannan ya cire kaza ana sakamakon kudin wannan aikin da ya masa na wannan zurga zurga wanda inda kan sani shine zai yi to abin da jama'a da mai na suna bada fatawa cewa wannan babu wata matsala kudin wahada su ne suke dauka ba wai cinikin kudi da kudi ba kuma ainihin bashi ba
sai tambaya da tafito daga wajen malam Salim Muhammad Kankan da ke Gizawa a jihar Kano ko da ke cewa malam menene hukuncin mai azabtar da barayu saboda iyayensu ba sa gidan wanda su inda hali malam kuda take tani ke dani ne fiha da jan hankali ga masu irin wannan tarbiya
to wannan duk abin da za a faɗa a wannan gabar ba zai wuce maimaitawa ba Allah subhanahu wataala ya faɗi matsayin marayi a cikin alqur'ani sannan manzo alaihi salatu wassalam ya faɗi matsayin marayu a cikin hadisi da dama Allah subhanahu wataala ya ce innal ladhina ya'kuluna amwal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim naran wa sayaslawna sa'ira idan muka duba Allah subhanahu wataala ya haramta a ci dukiyar maraya ta hanyar zalunci domin kada a cutar da shi to idan ya zama ya haramta a cutar da shi ga dukiyarsa to ina ga kuma a ce a cutar da shi a kankin kansa a jikin sa kaga wannan min babu aula ya zama ya zama anifin haramun sannan manzo alaihi salatu wassalam yana cewa da ni da mai kula da maraya sai manzo Allah ya nuna ya tsanya samanuniya da kuma ta tsakiya yace ana wa kafil yatim ka hatain ni da masu kula ko da wanda yake kula da maraya kaman wayannan yazo ma'ana ba ana nufin cewa tazaran su ta tsawo shine dan tazaran darajar su da manzo Allah ba a'a yanda wannan yazo suka tsiro a jikin tafi to haka nan da manzo Ali sallallahu alaihi wasallam da mai kula da maraya duk suna cikin aljannar Allah sannan hadisi da dama sun nuna Allah yana kawo albarka da wato ni'imomi ga gidaje da ake kula da marayu kuma aya ma tana nuna kula da su duk lokacin da mutum zai kula da su to ya kula da su kamar yanda in zai so in shine ya bar nasa ƴaƴan a ce shi ma ainihin an kula masa da su to irin wannan abubuwa ne wanda suke in ba mutumin da ya zama akwai Allah a gaban sa ba in ba mutum wanda yake mai hangen nesa ba ba zai kula da su ba kuma wani abin sha'awa galibi irin marayun da ake mutuwa ana bari har dai irin mu'amalar da wayansu mata suke mayan da ba nasu ba za ka ga wata mata ko dai abokiyar zamanta ta mutu ta bar da ko yaya ko kuma a halin zaman an rabu da ita ta bar yaya yanzu ita za ta kula da su sai ka ga cewa tana azabtar da wayannan yara da yunwa ko da yawan ayyuka dangin cutarwa kala kala to kuma wata sunna ta Allah sai ga irin wayannan yayin da ake cutarwa kuma so Allah ya fi daukakawa so Allah ya fi yi albarka ina ji akwai yan lokuta bai da wani bawon Allah ya kira ni yake ce min wallahi ba ma ni sanni daga ina ke waya ban tambaye shi bai ce mallan akwai matar babana ita ce ta rike ni amma babu irin azabtarwar da bata yi min ba to amma al'amarin Allah yanzu ni Allah ya azurta a cikin gidan gabaki daya sai ya zama cewa da ita da yayanta duk shi yake kula da su sai ce to mallan abin da yasa na kira ka tambaye da nake yanzu tana halin rashin lafiya ta iya rasuwa ko yaushe tana ta kira don Allah in zo kuma ni na san za ta roke ni in yafe mata ni kuma duk da nake mata wannan alheri ba zan iya yafe mata cutar da ta yi min ba sai nace masa kaga kaji tsoron Allah nace ka kula da wannan ni'ima da Allah ya maka ma ya daukaka ka akan yayanta kai ne ka zamo mai shan wahala amma Allah ya maka wannan ni'ima kuma tunda har ka daure ka rike sai ta da yayanta to ai kai ma kana ba Allah laifi kai ba za ka so in kai ma Allah laifi yafe maka ba ne masa da sayoyi yace to bala wallahi nahi da na karba zan je kawai shi kenan zan yafe mata irin wani abu suna faruwa da yawa wata irin wannan miyagun matan da ke ba mu labari dan abokiyar zamanta ne karamin yaro ne uban ba masauni bane da dare ta sa da dare ta daure gaban sa wai da saboda kai mata fitsari haka take ta mai wannan yaron irin wannan azabar wanda Allah ya fallashe ta mai gidan yazo ta manta tayi abin ta saba kawai yaron ya tashi yana jin fitsari yana jin fitsari sai shi mai gidan uban nasa kenan ya raka shi ya tsuguna shiru shiru ya baka gama fitsarin bane sai sai fitsarin da baya fita yana duba kawai sai ya ga dare an daure ashe kullun haka take masa akwai irin miyagun mata masu irin wannan kuma karshe sai Allah ya bai tambadar da rayuwar su ya tambadar da rayuwar ƴaƴan da suka haifa shi dai wannan shawuyan to shi Allah ne shine ya zaga Allah ya ba albarka so yana da kyau duk mutumin da ya zama an mutu an ban masa maraya matar gida ce ko wani magidanci ne ya zama uwan uba ko kanin uba a kalla ya kallo cewa shi ma fa zai iya mutuwa kuma ƴaƴan nan zai iya barin su suna watan gariya yadda zai so a ce an alkinta ƴaƴan su an kula da su to shi ma ya kula da ƴaƴan wayansu wanda suka zama a hannun sa za ka cewa Allah ya tallafa masa ya masa albarka a rayuwa su ma nasu ƴaƴan su ya zama Allah ya masa albarka Allah ya sa mu dace
insha Allah ma sauraro tunda lokaci ya fara kawowa jiki yanzu za mu bude layukan mu domin karɓar tambayoyin ku kai tsaye muna fatar duk wanda ya nasara samun mu ya zama kaya rufe rediyon da yake saurara domin mu ji shi sosai lambar wayar ita ce 07 3 3 5 7 5 7 zamu da ke kira da farko assalamu alaikum
wa alaikum assalam salamu ya yi budu da yi maka yamma
ga muke magana ba
kuma na ya salauta daga gamba
to ba na salauta muna jin ka malai ina jin
salamu ya yi budu sai wato a kayan magana gado ne
ba malai ina jin ka
ya halatta mutum ya ce ya mallaka wa abokan gadan sa gadan sa ko bakiya da magada
to ban sani ba kyauta ce ko ko wasiya ce na farko haƙƙin mutum ya halatta ya tasarrufi a cikin sa misali yanzu a ce an mutu an bar mutane yaya uku ne yaya hudu ne yaya biyar ne wala Allah su ma daga cikin wanda aka mutu aka bari din ɗayan yana da nasa ƴaƴan to shi wannan sai la'akari cewa ƴan uwana da aka mutu aka bar mu tare talakawa ne kin shi Allah ya masa hali wallahi yana da gidaje yana da gonaki da ma wasu kadarori sai ga cewa wayancan kannin nasa ko yayun nasa da aka bar masa dan gadon da bai ja abawa ya tsunka ba kin ƴan gonaki ne ko wasu ƴan dabbobi kadan ya halatta yace ya yafe bangaren sa ƴan uwansa su raba la'akari da cewa shi ma gashi na ainihin yana da nasa mallakar kai kila ma wani banda ya fi musu ma zai ya dauko wani abu daga cikin mallakar sai ma ya ce ya kara musu saboda haka wannan ba wai laifi bane ba amma idan mutum za a ce zai yi wannan ne domin cutar da nasa ƴaƴan to wannan gaskiya ba daidai bane ba bai halatta ba misali akwai wanda zaka ga wai shi ƴaƴan sa ba sa kyautata masa ba sa yi masa daidai to saboda haka daga cikin abubuwan da zai yi musu bari ma duk wayansu kadarorin sa yaga cewa ya rabe a sarwantar wannan ba daidai bane na farko rayuwar tasu da ta samu tangarda ɗayan biyu ko dai ya zama kana da contribution a kai kene ka taimaka wajen rusa tarbiyyar su ashe kenan kai ya kamata ka so madargin kanka kafin su ko kuma a kai iya kokarin ka to wannan mummunan yanayin ba shi ya nuna kuma haka za su kare ba ta yayyuwa Allah ya shirya su su zama mutanen kirki kuma su ne za su tallafi rayuwarka a gaba to in ya zama kai musu wani abu na kaman mugunta ka tankwabar da abubuwa ka kyautar ba zai zama kuma kai ka cutar da kanka da kanka ba wai dan an ga mutum a karkace a lalace a yanzu ba wannan shi ya nuna haka zai kare rayuwarsa kai wasu ma iyayen sai sun koma ga Allah zai shirya da iyayen wani uban yana ta kokari nasiha addu'a tarbiya dan bai saitu ba amma yana mutuwa ba dadewa sai ga yayan sun zo sun zama mutanen kirki har daga cewa ba irin kokarin da iyayen ba su yi ba lokacin suna rayu kaga sai yanzu Allah ya shirya su to in iyaye sun ma iyayen kyakkyawan mu'amala to ba za su manta da su ba su ma za su gaba da yi masa addu'o'i da yi musu duk wani abin da zai iya kasancewa su daga jariya saboda haka da ya halatta mutum ya tasarrufi a cikin mallakarsa amma ya zama da kyakkyawan niyya a ciki to wannan abu ne mai sauki na farko abinda malamai suke cewa duk wani mutumin da zai walta yanzu misali idan mun kalli dukiyar maraya da ake magana taiwa wani an mutu an bar masa marayu ba wai ƴaƴansa bane ba annansa ne ko kuma ƴaƴan wansa ko ƴaƴan kaninsa Allah sai yake cewa faman kana ganiyan fali yasta'fif wa man kana faqiran fali akul bil ma'ruf wanda ya kasance mawadaci ne to kawai ya kame kada ya ci wannan dukiya kawai ne miladan Allah wanda ya zama kuma shi fakiri ne to sai ya ci ta da gurgurdan hali abinda bai tsallake shari'a ba malamai suka ce sai a kiyasa cewa yanzu mutumin da yake wahala a cikin wannan dukiya nawa ya kamata a dinga bashi ko duk kullun ko da sati ko duk wata to wannan yaro da ka riga kuka yi wahala ta wajen neman dukiya zamu ga akwai tsare-tsare da ake da shi a rayuwa akwai mutumin da zai rike wani yaro ya koya masa kasuwanci ya koya masa sana'a to da ƙarshe zai yaye shi ya zama ya bude masa irin wannan wurin sana'ar idan abin da ya shafi kaman kayan kasuwanci ne ya bude shago ya tuka masa da kaya a matsayin ya sallame shi ko kuma idan samun ya kai da zai masa gida kuma ya bude masa wajen sana'a to shikenan ya fitar da shi tunda bai daga cikin wanda za su ci gadon sa saboda ka kai ka san irin wahaltawa da yayi maka da kuma irin wato abubuwa da zaka yi masa na tagomashi kai masa dai abinda zaka so da a ce danka ne yayi mu wani irin wannan wahalar za a yi ma danka irin wannan ana idan samun ya kai yanda zaka sama masa gida ka mallaka masa kuma ka bude masa wurin sana'a ka mallaka masa kuma ka kafa shedu ƴaƴanka da 'yan uwanka su san cewa wannan mallakar wani ne sakamakon wahaltawa dai a wajen neman wannan dukiya ta yadda ko da ka koma ga Allah ba za a samu rigima tsakaninsu da ƴaƴanka su ɗauka dukiyar babansu bane ba to wannan shine abin da ya kamata kai saboda kai ka san wahalar da yayi kuma ka san abin da aka mallaka in zai kai ka sama masa gida da kuma wurin sana'a kai masa in ba zai kai ba to a ganin sai ka sama masa wurin sana'a makamancin wannan kuma ka kafa shedu cewa mallakinsa ne To babu wani malami daga cikin malaman musulunci da yace baya halatta a yi wa mamaci addu'a bal babu abinda mamaci yake so irin addu'a manzo alaihi salatu wassalam idan an binne mamaci yakan ce ku nema gafara ga dan uwanku roƙa masa Allah tabbata a wajen karɓa tambaya domin za a ci gaba da tambayar sa sannan Allah ya yabi bayinsa na kwarai yake cewa wallazina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil imani wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladhina amanu Allah yake fadan wanda suka zo bayan sahabbai to suna yin addu'a suna cewa ya Allah gafarta mu ƴan uwanmu wanda suka rigaye mu da imani to kuma Allah ba zai yabo ga abin da ya san baya da amfani ba kun ba zai ce ai abin da ya san ba karbe a wajen sa ba addu'a a wajen mamaci babban abu ne ba karamin abu bane ba wani ma sahabi yake cewa idan an binne shi to zai so mutane su tsaya su yi masa addu'a gurgurdan tsawon lokacin a yanke ragumi har ya zama an fede shi an raba naman sa to duk wannan yana nuna muhimmancin addu'a a ainihin ga mamaci to amma abinda malamai suka ce ba daidai ba shine a keɓance rana ko lokaci a ce sai shine za a yi wa mutum addu'a misali daga cikin al'adunmu sadakar uku sadakar arba'in sadakar bakwai ta shekara kamar yadda wani bawan Allah wanda yake kamar ya san asalin abin yake cewa ita wani al'ada ce ta samu asali daga maguzawa maguzawa idan mutum ya mutu idan ya kwana uku da mutuwa to dama yana mutuwa sai a kife kokuninsa na shan burkutu wanda yake shan giya da su idan ya kwana uku sai a ce to yanzu idanuwa sun fashe sai a je a ciko wannan kokuna da gero ko dawa a ce an yi masa sadaka idan ya kwan bakwai sai a ce to yanzu ciki ya fashe amma sai a sake ɗaukar wannan kokuna ya zama an fiddo gero ko dawa ko wani abinci ai mai sadaka idan ya kwan arba'in sai a ce to yanzu wuya ya rabu da gangar jiki da ma sai a saki yin irin wannan to kawai sai ya zama wasu kun malaman kawai sai suka yi kokarin to bari a gyara wannan maimakon a ce ƙwaryen shan burkutu za a dauko a yi abin nan to yanzu a riga taruwa ana yi masa ado ya kuma abin tausayi a irin wannan halin sai kaga cewa wani lokaci dan abin da aka bar wa su marayun shine za a je kuma a tatike a zo kuma a ci gaba da raba wa mutane wanda su wannan marayun ma su ne mabukata so ya kamata a ce an tara ma wayansu abubuwa da za su amfana ko a kawo musu kayan abinci ko kuɗi ko wani abin bukata to wani sai ka samu ma ya mutu wallahi wani ma bashi ake bin sa to dan abin da mutane za su yi na tallafi kafin wannan kwana uku ko bakwai mai naira 100 mai 200 mai 1000 sai ka samu ana ta neman canji a yi gobe bakwai ko gobe 40 yau kun a ce an sai musu kayan abinci to shi kuma wani ana wannan mutuwa ma ana gobe uku ko bakwai to ya kwana da farin ciki sai je tare irin wayannan kudi wannan gaskiya ba daidai bane ba abinda manzo Allahu salamu ya nuna wanda aka yi masa mutuwa su ne za a taimakawa lokacin da aka ce sayyidina Ja'far da Abu Talib manzo Allah sai ya ce ku yi wa iyalan gidan Ja'far abinci domin abinda zai shagaltar da su ya sauka gare su ma'ana mai gidan ya mutu wannan ya nuna cewa shi wanda aka yi masa mutuwa su ne za a tallafawa ba su ne za a zo a tatse dan abinda suka samu ba saboda haka ya halatta idan aka ce mai gida ya mutu ansa ya dauko wani abin sadaka kila ma ya wuce kawai wata makaranta malami na karatu da almajirai ya mika masa yace malam ga abin sadaka in an tashi daga karatu ayo mahaifi na addu'a wannan ba wata matsala ko mutun ya sai kayan abinci ya samu mabukata ya basu ko mai dafa abincin wanda ba ke bance ranar 3 ko ranar 7 ko wani kaza ba kawai mutun ya samu wani abu dai na tallafi ya bayar da zuma Allah kai baban saladan ko babarsa wannan ba wani malami ne yace abin bashi da kyau to amma kawai a ce iyakance lokaci ko rana wannan shine bid'a da addini musulunci bai zo da ita ba to lokacin da kaman yanda ka faɗa wannan din ma gaskiya bata cika yiwuwa ba dan ma salisu ya za a ce makararre ya samu sahun gaba har ba a ce an jawo shi abinda hankali yake iya karba a ce wanda aka fara sallan nan na sahun gaba sune aka fara salla da su to amma da zamu kaddara mu a ce hakan ta yiwu misali yanzu a ce mutum biyu suka fara salla suna ta yin sallan nan su biyu har sai da aka yi raka'a biyu sannan sai na uku ya zo to shikenan sai wancan ɗayan da suke jin sai dawo baya sai shi wannan limami sai sallarsa ta samu matsala misali alwala ta warware da ya tashi jawowa sai ya jawo wancan makararre a matsayin liman to shikenan in ya jawo shi a matsayin liman kaga shi lokacin da ya gaba su wannan jerawa za su yi sallah to a wannan lokacin da aka yi zaman tahiya shi wannan wanda aka tsaye wanda shi sallarsa ta cika dole zama zai yi dan ba zai fita daga sallah ba sai liman ya sake shi shi kuma wanda aka tsere ba sai ya ci ko raka'a biyun sa to sannan idan ya sallame sai kuma shi wannan wanda dama bai makaran bai sallame wanda ma abin da ya kamata shi wanda bai makaran ba shi ya kamata a jawo ya zama limami amma da za a kaddara shi hakan ta faru to wannan shine yadda ya kamata ai
na'am sai kuma tambayar da ta fito daga wajen malam Mustafa Shehu dan Badu Garki a nan jihar Jigawa da yake cewa kar makalla ko menene hukuncin mutanen da yi canza launin ta hanyar shafe-shafe misali wanda yake baki ta biya kuma kuri wadda a tama ta ori suna yi
wannan ita ma fata wani tabbatar malamai sun sha amsa wannan shine taghayyuru khalqillah shedan saboda fitsararsa da rashin kunyarsa a gaban Allah bayan Allah subhanahu wataala ya tsine masa yake cewa la'udillannahum wala umanniyannahum wala amurannahum فليبتكن آذان الأنعام ولا آمرن فليغيرن خلق الله yace zan umace sai sun dunga canza halittar Allah to malamai sun ce daga cikin canza halittar Allah mutumin da Allah ya shi baki yace zai wasu shafe-shafe da zai koma fari ma'ana ya rena launin da Allah subhanahu wataala ya masa musamman wannan ya faruwa ga mata suna ganin cewa za su yi wani abin da za su samu tagoma shi su samu karbuwa wannan haramun ne haramun ne haramun ne babu wani malami da yace shafa mai da fata za ta yi laushi fata ya zama ainihin tana da kyakkyawan yanayi a ce laifi ne a'a amma dai wanda za a ce a shafa baki ya koma fari ko fari ya koma baki to wannan can da halitta Allah ne kari akan haka masana suna ce duk wanda suke wannan shafa shafen fata su lalacewa suke take ba za su gane kuran su ba sai mutun ya samu rawanin da za a tashi masa dinki to lokacin fata zai zama tayi gautsi da an zo dinkin ta dinga farfarkewa mutun dan rauni kadan sai ya rike kafin ya warke sakamakon garkuwar da Allah yayi wa fata diya lalata ta hanyar wannan adafin shafe shafe saboda haka dai wannan ba daidai bane
sai kuma tambayar da ta fito daga wajen Shindo Barhaji Wailo Abauti da ke cewa a karan makalla ya idar matar da mijinta ke tsare har tsawon shekara 4 kuma daga bisani ai ko mata ta tsare da take za ta tsare ko ba ba idda aka
ita shi sake daga lokacin da ya faru lokacin ake lissafi misali yanzu kamar an ce Allah ya kiyaye an kulle shi kamar yadda aka faɗa shekara 10 to sai ya zamo cewa sai lokacin da shekara 10 nan ta cika chip chip sai ya rubuto mata takarda cewa ya sake ta to idan ya zamo date din ran da ya rubuta wannan suke da shi za a yi la'akari ba za a yi la'akari da abin da ya shafi wayancan shekaru da suka wuce ba haka nan malamai suka ce da miji zai rubuto matarsa takardar saki da ya rubuto wasiƙar ta yi jinkiri ta yi jinkiri ta yi jinkiri ba ta yi so ba misali idan aka wajen wata 4 ita wannan mata amma ta yi jini 3 sai wasiƙa ta zo sai aka duba ranar da aka rubuta sai aka ga yanzu wata kaza kenan to ran nan man samu da yayi aure domin igiyar a hannunsa take kuma shi ya sake da tun wancan lokaci
to bari mu dauki tambaya guda ko da a gurguje ne assalamu alaikum
assalamu alaikum
wa alaikum assalam
barkada aiki da kokari
masha Allah wa yake magana kuma kai tambayar a gurguje saboda yanayin lokaci
kana magana da Alhaji mai hudu da wanda ne ce sai dole daga angogora gongon karawan kuma rogo jar kado
to bismillah Allah bin azinka
kamar idan mama ce da zai iya ba da sadaka a yi mai sauka Qur'ani
na
yawa ta ba sai ke na Allah kara basira Allah sa ta ilahiya
alhamdulillah
to na farko dai daga cikin abinda magabata suka tafi akai ba za ka ga an ce ayi sauka kaza ba ga mamaci abinda malamai da yawa suke cewa shi karatun Qur'ani ibada ce wanda ladan ya takaita ga shi wanda ya zama ainihin yayi karatun ba laifi bane a ce a karanta alqur'ani a tsanaitu da ya tsanantu da shi a ce ya Allah albarkacin Qur'anin nan da muka karanta Allah gafarta mu wani wannan kaga dai da yake da kai sallan nafila in kai sallar nafila din shikenan ka daga hannu sakamakon ko saboda wannan sallah da kai Allah ya biya maka bukata kaza wannan babu wani sabani tare da cewa akwai malamai wanda su suna ganin a iya karanta masa Qur'anin kuma suna ganin Allah zai iya kai masa ladan amma dai mafi yawa ni abin da karanta cewa sai dai karatun Qur'anin ya zama tsani nayi masa addu'ar ba wai a dauki ladan karatun Qur'anin a bashi ba tunda ita ladan karatun Qur'anin shi wanda ya karatun Qur'anin ne
wannan sauraro duka saboda yanayin lokaci a daidai wannan gaba mun kawo karshen wannan shiri sai dai a gurguje za a iya ci gaba da turo tambayoyi ta wannan lambar waya 0800 7585 2298 kuma za a iya turo tambayoyi ne kowane lokaci da aka samu dama a madadin ofishin gwamnatin jihar Jigawa da ke daukar nauyin shirin a kowane mako tare da babban malamin mu a Sheikh Dr. Nasiru Yahaya da yake faman ɗawainiya sai kuma Zainab Jeciro ma da ta sa da na da ku malam Rabi da malam Khamis da sauran waɗanda suke tare da shi kurkusan kowane lokaci muna musu fatan a sauka lafiya assalamu alaikum wa rahmatullah